Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na Muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Jeddah na kasar Saudi Arabia matakin karshe na ziyararsa zuwa yankin gabas da tsakiya inda ya taso kai tsaye daga birnin Tel Aviv a jiya Juma'a ɗan sa'o'i kaɗan bayan da masarautar Saudi Arabia ta sanar da buɗe sararin samaniyarta ga dukkan masu safara wanda ya kawo ƙarshen haramcin da ƙasar ta ɗora akan zirga-zirgar jiragen sama zuwa da dawowa daga Isra'ila. Matakin da wata kyautatawa ce daga Riyadh a matsayin wani bangare na inganta dangantaka tsakanin Isra'ila da ƙasashen Larabawa yayin da suke adawa da barazanar Iran. Biden yana ikirarin sakamakon yunkurin gwamnatinsa ne a yankin gabas da tsakiya ta ƙara samun daidaito da kwanciyar hankali. Yayin da aka daɗe ana tattaunawa akan wannan buɗe zirga-zirgar jiragen sama, a yanzu za a iya cewa tattaunawar diplomasiyya na tsawon watanni tsakanin gwamnatin sa da Saudiya a ƙarshe abin ya tabbata. A yau zan zama shugaban Amurka na farko da zai tashi daga Isra'ila zuwa Jeddah a Saudiya, Biden yana faɗa a wata sanarwa. A hali da ake ciki kuma a jiya Juma'a shugaba Joe Biden ya dakile yajin aikin kamfanonin jiragen ƙasa wanda zai kawo cikas ga jigilan kayayyaki iri-iri har tsawon kwanaki 60 inda ya naɗa kwamitin sulhu da zai shiga tsakani ya sasanta takaddamin kwangila. Matakin da ake sa ran zai ci gaba da rike ma'aikatan jirgin ƙasa 115,000 su ci gaba da aiki yayin da masu sasantawa za su samar da wani tsari na shawarwarin kwangilar da ɓangarorin biyu za su yi la'akari da su. Dole ne Biden ya ɗauki matakin kafin ranar Litinin don hana yiwuwar yajin aikin. Mai yiwuwa ne za a fitar da wasu ƙarin shawarwari bayan na farko. Shugaban ya rubuta a cikin wani umarnin shugaban ƙasa ya naɗe masu sasantawa cewa hukumar sasantawa ta ƙasa ta sanar da shi cewa a cikin hukuncinta waɗannan rigingimun na yin barazanar katse kasuwancin jihohi zuwa wani mataki da zai hana wani sashe na ƙasar samun ayyukan sufuri mai muhimmanci. Idan kamfanonin jiragen ƙasa da ƙungiyoyin ma'aikatansu 12 ba su iya cimma yarjejeniya kan kwangilar ba a cikin kwanaki 60 masu zuwa, da alamar majalisar dokoki za ta shiga don hana yajin aikin ta hanyar kada ƙuri'a don sanya sharuɗa ko kuma ɗaukar wani mataki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a Amurka da na Ukraine sun ce na'urorin roka da Amurka ta baiwa Ukraine na yin tasiri sosai a yaki da ake yi da Rasha, inda suke taimakawa sojojin Ukraine wajen daƙile ayyukan sojan Rasha a yankin gabashin Donbas. Wani babban jami'in sojan Amurka da ke tattaunawa akan yakin wanda ya nemi a saka sunansa ya ce na'urorin rokan da Amurka ke kawowa da aka fi sani da HIMARS a takaice suna da matukar tasiri a yakin da ake yi da Rashan. Kakakin ma'aikatar tsaron Ukraine Alexander Matuzianik shi ma ya bayyana irin rawar da na'urorin roka masu cin dogon zango na HIMARS ɗin ke takawa. Matuzianik ya faɗa a jiya Juma'a ta gidan talabijin ƙasar cewa a cikin makonni da suka gabata sama da kayayyakin aikin sojan maƙiyar 30 ne aka lalata, sakamakon haka an rage ƙarfin Rasha na kai harin soja. A ƙarshe shugaban Somalia Hassan Sheikh Mahmud na wata ziyarar aiki a Kenya domin ƙarfafa alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu bayan takun tsaka na baya-bayan nan kan harkokin kasuwanci da kan iyakar teku. Dangantaka tsakanin Kenya da Somalia ta taɓarɓare a 'yan shekarun nan. A watan Disamban shekarar 2020 Mogadishu ta yanke hulɗar diplomasiyya tare da zargin Nairobi da yin katse London a cikin harkokinta na cikin gida bayan da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya karɓi bakoncin shugabannin siyasa daga Somaliland, wata jihar da ta ɓalle da gwamnatin tsakiya a Somalia ta ce ba ta amince da ita ba. Ziyarar da Sheikh Mahmud ya kai a Kenya ita ce ta farko tun bayan takaddama a kan iyakar teku tsakanin Somalia da Kenya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu leka kasar Niger ne inda shugaban kasar Alhaji Muhammad Bazoum ya yi ziyara irin ta tsaro a wasu jihohi biyu da ke fama da kalubalen tsaro to madalla A ci gaba da karfafa matakan samar da tsaro a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula. Shugaban kasar Niger, Alhaji Muhammad Bazoum, ya yi rangadi a jihohin Difa da Agadez a ƙarshen watan Yunin da ya gabata, inda ya ziyarci rundunonin tsaron kasar da na kuma haɗin gwiwar dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi. Shekara ɗaya bayan ƙaddamar da ayyukan mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali. Muhammad Bazoum ya kuma tattauna da shugabannin al'ummu a matsayin wani bangare na neman bakin zaren matsalolin tsaro a kasar ta Niger dake kewaye da kasashen da 'yan ta'adda da 'yan fashi da makami da kuma masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da masu safarar miyagun kwayoyi ka hana wa jama'a sakewa duk da kokarin da gwamnatocin waɗannan kasashe ke cewa suna yi Akan haka wakilinmu a Niamey Suleiman Mumini Barma ya hada mana wannan rahoto.
Dabarikin sojan sashe na biyar na rundunar mayakan Niger ne shugaban kasa ya fara wannan rangadi na yankin Mangari inda ya tarar da askarawan kasar da ɗaya gefe dakarun rundunar haɗin gwiwar kasashen yankin tarkin Chadi. Abin da ke nunin girman alakar aiki da kyakkyawar fahimtar ke tsakanin waɗannan barade a yakin da suke kafsawa da mayakan Boko Haram da na kungiyar ISWAP Muhammad Bazoum ya bayyana gamsuwa da jajircewar waɗannan askarawa
Nous vous avons confié une mission importante dont vous vous acquittez avec dignité
Yace mun ba ku wani muhimmin aikin da bayanai ke nunin kuna tafiyar da shi cikin diyauci, kwarewa da jajircewa. Ina farin cikin bayyana muku cewa bitar halin da ake ciki a bana, idan aka kwatanta da yanayin da ake ciki a shekarun baya, a fili ake gane cewa an samu ci gaba sosai. Asarar rayuka ta ragu a bangaren askarawa. Yayin da bayanai ke nunin abokan gaba sun fuskanci babbar asara a tsawon wannan lokaci.
Nous avons aussi noté bien plus de pertes dans les rangs de notre ennemi.
Suma mutanen gari sun ce sun ga alamun sauyin da aka samu a 'yan watannin baya-bayan nan a fannin tsaro. Saboda haka suka nuna buƙatar ganin mahukunta sun ƙara tsaurara matakai.
Alhamdulillah an samu canji. Alhamdulillah kuma muna so a ƙara. Mun samu kwanciyar hankali da mu da iyalinmu.
Allah sai dai mu ce mun gode ma Allah. Allah hannunmu yana tama abin da muke fata. Allah kiyaye mu na su. Sanda yanzu ya doki gaba ya ci sai ya ka da su. To Ubangiji Allah ba ci.
Muna gode mu Bazoum sosai. Muna so kuma a ƙara kawo sojawa a watsa mana cikin dazuzzuka. A samu kwanciyar hankali gaba ɗaya dai abin ya ƙare.
Muna murna da zan waje. Idan mun ga canji sosai a gare shi. Gaskiya yanzu Difa kuma lahiya launi ba kamar da ba. Bisa billahi akwai tsaro. Akwai komi kwanciyar hankali ma gaskiya yanzu alhamdulillah sai dai mu ce mun gode ma Allah.
Garin Dogo ko kuma Jalori dake kudu maso gabasin Difa na matsayin wani babban sansanin jami'an tsaron garin National. Mai dakaru kimanin 1000 waɗanda dukkan su 'yan asalin jihar ne da aka horar tsakanas domin aikin tsaro a yankin na Mangari saboda haka tawagar shugaban kasa ta ziyarci wannan wuri domin karfafa musu gwiwa sakamakon babbar gudummuwar da suka bayar wajen kare lagon 'yan ta'addan wannan yanki
Allah ya saka muku da alheri kun yi aiki mai kyau an kai muku hari so biyu kuka dage kuma kuka yi nasara Allah ya kare ku Allah ya kiyaye ku na yi imani wannan azancin da muka yi na mu dauki yara na wannan kasar su kare kasar su ko kare ɗan uwansu su kare garuruwa wannan yankin za yi tasiri za mu mai da gari 45 za ku kula da su fara mun mai da wayansu amma barayi suna zauwa sun dame su wannan gamin mun sai a kare za mu ba ku makamai wanda suka dace yanzu makona da su amma za mu kara su har mun kawo su kuma insha Allah za ku yi nasara
da alama wannan jawabi ya tayar da tsikar maza su ne ya tashi masana sun yi iktifa'in cewa amfani da karfin soja ba zai iya zama hanya daya tilo ta magance matsalolin tsaro ba musamman a yanayin da ake ciki a yau na yakin sunkuru wajibi ne a dai bangare a tankari abin ta hanyar matakan inganta rayuwar jama'a mafari kenan bayan gudanar da taron masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaro shugaban ya gana da shugabannin al'umar jihar Difa don bitar halin da ake ciki shekara guda bayan kaddamar da ayyukan mayar da yan gudun hijira ga garuruwansu kafin a ƙarshe a tantauna akan maganar ci gaban wannan shiri dan majalisa Bulu Muhammadu na daga cikin wakilan al'umar jihar Difa a majalisar dokokin ƙasa
al'umman mu alhamdulillah sun ma gaban kasa mu godiya bisa harkan tsoro gaban kasa bai zo da hannu yanci ba amma mun faɗi a sunan al'umma ya kara abin da ya kawo bisa shi kuma har ya kara da yawa mutanen mu alhamdulillah suna so su kuma garuruwan su amma a kara ma tsoro karfi don al'umma su kuma gare su wannan mun gaya ma cikin kasa kuma na biyu al'umman nan suna cikin wahala ga dama na mutane suna zube babu abin da za su sa ransu wannan kuma mun gaya ma shi da wani kai kuka al'umman mu a samu musu inda za su sa ransu da abin da za su ci
makudan kudade ne gwamnatin Niger ta kashe domin daukan dawainiyar rukunin farko na yan gudun hijirar da aka maida gida alhali aiki ne da ke bukatar gudunmuwar kungiyoyin agaji mafarin tantauna wannan batu da wakilan kungiyoyin agaji a Difa ministan ayyukan jinkai Alhaji Lawan Magaji ya yi karin haske akan abin da aka sa gaba
nan zuwa sati uku kuma rugu za ta shigo in ta shigo ku aikin noma ne suna so su je su gyara gonakin su nan zuwa sati uku shine shugaban kasa ya ce ayi kundin neman jari saboda masu hannu shuni su kama mishi jiya yayi magana da masu hannu shuni da suke kamawa yawancin su duka sun ce nan zuwa sati biyu duka za mu gamu da su a yayi su gani kowanne me zai kama na daya a gyaggyara gidajen su da makaranta da gidan hako da ruwa da likita duka ana yin aiki mun samu abinci na wata guda wanda gwamnati zai bada su kuma amma tsarin da aka yi na wata uku ne saboda ana kyautar da tan in kuma rugu ta zo nan zuwa wata uku insha Allah za su samu abincin na kansu wanda da kansu ka noma
jihar Agadez mai makwabtaka da kasashen Algeria da Libya na matsayin wani yankin da masu safarar miyagun kwayoyi da masu fatocin makamai ke ratsawa don shiga kasar Mali ko kuma kasashen Chadi da Sudan haka kuma akan samu bakuncin wasu yan kasashen waje da nufin hakar zinare a mahaka irin ta garin Jado lamarin da ke zama babbar barazana ga sha'anin zaman lafiya wanda kuma ka iya shafar zaman lafiya a tsakanin al'ummomin yankin masu kabilu mabambanta mafarin shirya wani babban taron karfafa dankon zumunta danganan an samu hadin kai da zaman lafiya mai dorewa wanda shugaban kasa ya jagoranta a ranakun 30 ga watan Yuni da 1 ga watan Yuli yace kowa ya san cewa tashin hankali da ake fuskanta a kasar mu da kasashen wannan yanki abu ne da ke da nasaba da makaman da ke shigowa daga Libya a yayin wannan zama dukkan mu mun yarda cewa wani lokacin wasu yan kasar mu Niger ne ke shigo da su kuma taron ya samu halartar dimbin wakilan al'umar mutanen da ke wannan aiki mun gano cewa akwai bayanai da dama da ya kamata a gabatar da su ga hukumomi don ganin sun taimaka a yaki da fatocin miyagun kwayoyi matsala ce da ba za a iya magancewa ba take yanke amma kuma za mu karfafa hanyoyin takara bayanan sirri za mu karfafa matakan yaki a fagen daga don kawo karshen wannan haramtacciyar ɗabi'a
nos capacités aussi de lutte sur le plan opérationnel contre ce fléau
Muhammad Bazoum a yayin wannan zama ya bukaci hadin kan al'umma don ganin an kawo karshen aika-aikar yan takifan da suka addabi jama'a kuma wakilan al'ummomin yankin arewacin Niger waɗanda suka hada da Nakawar da Ayir da Azawak sun yi na'am da kiran na shugaban kasa
sunana Salem Nur kafin a shiga 2011 kowa ya san rayon Libya yanda yake yanzu kuma ya san yanda ya koma to yanzu dan Libya da rayon shi da duke zai yi ya baka ya sai zaman lafiya babu shi to kenan mu gaskiya duk wanda zai tara mana hankali da tashi hankali da zai kawo mana irin wannan harakan gaskiya ba mu goya bayan shi gaskiya ba lalacin duniya da yanzu kuma hakan ba da mu da Buza da Fulani da Laraba da wani wanda muke tare da mu zun wanda ya zo a cikin ba zai taba mu gane mu muna da wani ba ɗan uwa bane ba zai gane wannan battibi ko wannan bozu ko wannan bulare ko ba wannan dan Fulani ba lalle mutane a cikin za su zuba ka gari a cikin ku wanda za su kawo tashin hankali da rashin kwanciyar hankali rashin girman majuna rashin biyayya kabilu da al'adu za su fito ya lalace duk a rayuwar ta barbare in ba hakan ba mun fi inda ta da yanda magabata mu suka murce mu bozu ko bulare ko dan Fulani mu kawai dai babba ne babban mu ne yaro ne kallin mu ne ba mu wani tashin hankali ko kuma wani gaba
jihar Agadez da ke matsayin wata mahada yanki ne da yan kasashen yammacin Afirka ke yada zango akan hanyar su ta zuwa cirani kasar Libya ko Algeria har ma da waɗanda ke kokarin zuwa Turai matakin toshe barauniyar hanyar da hukumomin Niger suka dauka a 2016 yayin sanadin jibge bakin haure da dama wannan yasa aka kafa sansanin yan cirani da sansanin yan gudun hijira a garin Agadez waɗanda bayan shekaru aka fara zargin wasun su da yunkurin lalata tarbiyar matasa da yunkurin tada zaune tsaye wato dai ita ma wata matsalar ce ta daban da ke barazana ga sha'anin tsaro
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu baji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuwa a madadin wakilin namu da ke Niamey Suleiman Mumin Barma da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti sai kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu baji mu dauke da wani sabon shirin ma salam
to a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barka da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci sunana Haruna Mammana Bako daga nan gidan radio Niyya FM na birnin Kwannin Janguriyar Nijar kuma tare da Haruna Ibrahim Ras ne zamu gabatar muku da shirin da dan gari dake kasancewa shirin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen radio Kanda yake kawance da su a yau na Ibrahim Rasni ya tattaki hagarin dargi dake cikin karamar hukumar mulkin Tsibiri ta jihar Maradin Jamhuriyar Nijar inda ya fira da ɗaya daga cikin dattawan garin da ya soma da gabatar da kansa wanda daga bisani ya karanta masa yanda tarihin garin yake ai sauraro lahiya
ni sunana Alhaji Isa Jahi kuma ni dan haihan dargi na
me yasa ake kiran dargi da dargi
lalle ita dargi abinda aka kiranta can da aka fara sare dargi ba a gani komai sai itace kumci na itace wato akwai kura akwai zaki akwai giwaye in masu wanda za su sara ta in sun ka sara ta in rana ta wadi sai sun yi ruwa su hau ba su sakwanta in dare su koma su ka to sai an ka gani da an ka diba a gani da gari an ka samu aka zamana gari sai an ka diba an ka ga itace wanda icce na da aka ce madirga sai an ka ga ya hewa to ana cewa dirguna da nan sai an ka mai ta dargi kaji mu harin dargi kina
dargi zuki yanzu ta kai shi
to dargi da ya ga yanzu da ya ga kawatan ta kai shekara wajen 155 zuwa da 60 ma shekarunta
to da ni dargi ta shahara da shi
to abin da ta shahara da shi dargi makiyaya na kuma manoma noma da kiwo shine sai kasuwanci ya an yi shi su ne abin da ta shahara da shi
da wace kabila ai mazamna dargi
to dargi ita dai kabila Azbinawa ta tunda nan ne muna da tambar rane aka yi masu rika dargi suka taho tun daga Agadez inda suka yi tambar rane har da muna da tambarewa 88 yanzu ma sun kai goniya 9 eh tunda an kara wasu bayan wannan to abin da suke Azbinawa ne akwai malamai wanda suke su ne cewa ni na mayyamayyan malamai na limami wanda suke wangara na kuma akwai zanwara muna nan tare da su zanni suna ma malaman mu sa'idin nan kuma akwai sauran kabilu akwai Hausa akwai wasu da ake cewa Addawa masu gobe ina to amma kabila Addawa to su ne muna zama da su
kenan za a iya cewa kenan garin Darge sarautar tambari
eh sarautar tambari mutu wannan kabilan ba kai ko takardamu wajen tun da an kace tambare 80 haya kai gome ya tare yanzu ai mu sarautar mu tambara da kaji an ce tambare to shine babba shine sarki
daga ina mutan Darge suka taso suka komo nan Darge
kaji ta sanka taso daga Agadez sai Ingal sai Tanis daga nan sai suka sabko suka zo nan cikin kasar Katsina da Gurbir shine aka ce suka zamana gidan boka bayan gidan boka suka zamana Ashalu daga Ashalu sai suka taso suka komo sabon mashi to nan sabon mashi aka yi wani gari nan dan guntunan bakin abin nan dan nan sai aka komo an ga wani aka zamana daga nan sai Dargi to kaji irin zaman da sun kai to kuma ma'amil da sai ta tashi daidai da Gobira Arme ya shiga tsakanin su da Gobira tun da mayakana su ma Gobira mayakana ana yaki nan tare da su sai su Gobira da yake kasa su Gobira su ne suka fara zama nan kibiri su suka kire kibiri to shikenan sai an kaga sun kaga lalle wannan mutane za rumaina sai aka hada Arme sai an kai ta harkoki tare da su
to cha zaka haka abuna suka nuna a can baya gurin yaki
ai ya zaka da suka yi ai ba ya karamata ba ai babba da duk inda suka zo gari sai su yaki garin su kwashi komai su irin mutane ba azubi ne ma shi ga yaki ma ga lokacin ma za ce babu kamar su tunda akwai dawakin da agare su ma sun ka zo wani yaki sun ka bigido ke sun ka sa mai kai mu suka tsakuri shi duk yake sai ya kira sama sai gara duk inda sun ka zo gari yaki su kai dan ba lokacin tura ba dai sun ka bar yaki duk tura sun ka hani yaki amma zane yaki mashahararri na ma mayya tunda ka je tambarin ga 88 din muka fara wadi ba wanda bai zaran ta kafata yaki har da ku wannan darajar an dora zuwa aiwo yaki a kwashi ke gari do a kwashi ka kaya ne da komi da duke da komi a zuri
kamar menene ke ci ma Darge tuwa kware ko na ce kai matsalar Darge
to Darge muna da matsala mai addama tunda dai mun babban matsalar mu dai an yi ruwan shubka gari sai ya cika da ruwa saboda ya zama kamar cikin kwari ba inda ruwa za su yata to wannan matsalar muna bukata ko da gwamnati ne mu samu an mana kwalbati na biyu akwai matsala wadda ta zo mana bana ta rishin ruwa mun samu shekara kamar wajen uku ko da tunda dai mun nan ma akwai mu san gona nan gare mu ya san da wannan mun shekara wajen uku ko da ba a samu abinci so to bana ma sai zaman to ko akwai wurin da koyanka ba ai babu an ka samu makarar ruwa kuma aka samu ruwa kuma sun dauki to kaga ni sai mun ka samu wannan matsala rishin ruwan nan shine matsala mu to kuma akwai ruwa na sha da ba mu da su isasshe tun da shaton kin mu dan karami na an yi dan shato dan karami na ba muna da matsala shi ko garin ga Darge mutunan nan ya kai wajen 2000 tun mu ma kusan tun da gari uku da kwai nan ga medan tuko banda kauyukan to kaji babban matsala nan ta rishin ruwa akalla a misalta ai ya kai wajen miliyan ko ya kai wajen miliyan guda wajen tabbas ga ba sai sai da ba sai sai ba zona da yawa kwarai ko bayan wannan kuma da muka zana maka muna da kuma sarkin azubin akwai zina akai ma sarkin azubin labo kanfo akwai sarkin azubin akwai sarkin azubin almu guda biyu to akwai Abbas yanzu shine ke rike da gare Abbas sarkin azubin almu to yanzu shi ke rike da garin eh shi ke rike da garin yanzu to amma saboda yayi sarautar da mata sarka azbin dai shine sarka azbin kan shi Abbas Alim shi ke yanzu shi yanzu zaman da aka zo an can dosor da su yanzu shi ke rike da garin bayan haka nan ita Darge babban gari na nan cikin kasar Sharkwari yanzu na jihar Sharkwari na kasar Kibiri shine to
masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari shirin hadin gwiwa wanda ya zo muku a nan sashen Hausa na muryar Amurka tsakanin Radio Niya FM na birnin Kwannin Jamhuriyar Niger da sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Umman Bako a madadin Haruna Ibrahim Rasta ya dauko muna tarihin na garin Darge anan ne zance muku sai kuma wani shikon idan fa Allah ya so
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da adawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri